ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أن أقوم أصول كلام دستور رمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa da ku a cikin wannan shiri namu na fatawa daga Darul Hadith. Shiri da muka kawo muku na musamman a waɗannan kwanaki domin bayani game da falala da kuma kwanaki na goma farkon watan Zulhijja sai kuma batu game da layya insha Allah. Kamar yadda muka saba a cikin shirin muna tare da malaminmu da yake mana a tsokaci game da fatawoyin da ake aikowa. Dr. Kabir Abubakar Amin Asgar kuma mala ya riga ya iso kai tsaye za mu mika abin fili zuwa ga malam domin mu ji tsarabar da mala ya yi mana sannan kuma mu karanto tambayoyi insha Allah. Albarka da barkar shiwa.
Albarka da
haɗuwa. Alhamdulillah.
Masha Allah.
To kamar yadda muka ambata za mu koma zuwa ga malam mu bar wa mala ainihin wato fagen domin mu ji jawabai daga gare shi insha Allah. Fage tabbata.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بين هكا يوم مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى دوا دوكو أريد وانا لوكا تيدا وانا تشاتا متى الباني تيبي كاين واد شان الله أتكا وانا شرينا منا فتوى دا قدار الحبي الله وبين جي سامو داجي وكما يدى مالاني يغبات رواية أمبرتا muna sane da cewa mun shiga cikin kwanakin nan guda 10 na farkon watan Zulhijja, kwanaki na ibada, kwanaki na kabarbari, kwanaki na neman kusanci zuwa ga Allah, kwanaki waɗanda Allah madaukakin sarki ya rantse da su a cikin fadin sa, wato walayalin ashir wal fajr walayalin ashir. Allah ya ce ina rantsuwa da al-fajr kuma ina rantsuwa da dararrakin nan guda 10. Ya ambace su da sunan dare ne saboda Balarabe yana amfani da dare wajen lissafi ko da mutum rana ne. Waɗannan kwanaki su ne daga ɗaya zuwa watan Zulhijja, ga watan Zulhijja zuwa ranar sallah ranar 10 kenan ga watan Zulhijja. A cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wasu kwanaki da Allah yake so a mai aikin alkhairi a cikin su fiye da waɗannan kwanakin. Sabai suka ce ko da jihadi ne, wato saboda sanin matsayin jihadi a matsayin shi na aikin alkhairi. Ba tare da lura da a wani lokaci aka yi shi ba tare da lura da lokacin mu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ko da jihadi ne fi sabilillah in ba mutumin da ya fita da kansa da dukiyarsa da iyalansa kuma duka yayi wabun shi yayi shahada aka kwashe dukiyarsa aka kashe kowa nasa ba wanda ya samu lada kamar ladan mutumin da ainihin wato yayi aikin alkhairi a cikin wannan kwanaki wannan kuma tsari ne na Allah kuma Allah yake cewa وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار cikin suratul qasas. Allah ubangijin ka shi yake halitta abin da ya ga dama kuma a cikin abin da ya halitta ya zabi abin da ya ga dama ya bashi wata falala. Kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya bayyana wannan aya da ma'anarta a cikin muqaddimarsa ta littafin Zadul Ma'ad wanda ba za mu iya ta'arudi zuwa ga dogon zance irin wannan ba. Saboda haka abin da ake so da musulmi sawa'un mazaunin gida ne ko wanda ya samu falalar tafiya aikin haji to ya san waɗannan kwanakin kwanaki ne na kokarin samun lada yadda ka san wato musulmai suna dagewa a cikin kwanaki 10 na ƙarshen Ramadan to haka ake sa ran a ga sun dage a wannan lokacin amma lil asaf za ka ga dagewar mu ta fi yawa a cikin kwanakin Ramadan wanda har malamai ma sai kokarin tantance tsakanin waɗannan kwanaki da waɗancan wanne suka fi falala ƙarshe dai suka tafi zuwa ga cewa wunin waɗannan kwanakin na Zulhijja sun fi falala su kuma darerakin waɗancan kwanakin na Ramadan su kuma sun fi falala haka Ibn Qayyim Ibn Taymiyyah yayi wannan tauji to abin da ya fi muhimmanci shine mu sani a waɗannan kwanakin ana so mutum ya kokari ya ga ya tsayi da sallah wato sallar da ake ta jam'i kai kokari kaga kowace ka same ta a jam'i tare da liman an fara ta da kai sannan nafilfili waɗanda ake yi musamman sunan rawatib daga atal fajiri da ko in kafin azhar da bayanta kafin la'asar kafin magriba kafin isha wutri da sauran kuma da abin da aka yi karar nafilfili haka nan azkar musamman azkarus sabahi wal masa wanda ake yi kafin fitowar alfijir da kafin faduwar rana hakanan zikirori da yake a bayan salloli hakanan yawaita addu'o'i hakanan ayyuka na ƙarin neman lada kamar tilawa alqur'ani mai girma kamar kuma ayyuka da suka shafi taimakon ɗan adam wato kyauta sadaka dinnan sada zumunta da mara lafiya zuwa jana'iza sakin fuska wa mutane, yi musu kyakkyawan fata, yin addu'o'i ga iyaye da ƴan uwa da wanda suka mutu, wanda suke raye, duk wani aiki da ka san za ka yi na alkhairi, to ka yi shi a wannan kwanakin, harin falala ne akan kai shi a wasu kwanaki. Sai kuma azumi, ana so mutum ya kokari ya azumci wasu ranaku cikin waɗannan ranaku. Idan ya azumce su duka taran kenan, ya yi daidai, babu abin da ya hana haka. Idan ya rage ya yi uku ko hudu ko biyar kuma kamancin haka ya kyauta. In ya kasa yin azumi a waɗannan kwanakin, to lalle kai ya saki ya kasa yin na ranar tara ga wata, wato ranar Arafa, saboda ladan da ke tattare da azumin ita kadai wannan rana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya yi wannan azumi ana wato kankare mashi zunubai shekarar da ake ciki, wadda yanzu ƙarshen ta kenan, kuma shekarar da za a shiga, wadda za a zo kenan. Saboda lada ne mai girma mutum ya samu yi wannan. Wannan azumi na ranar Arfa ana so kusan kowa ya yi shi, in ba wanda yake da matsala ba. Hatta mutanen da suke aikin haji, an samu wasu cikin magabata wanda suke da ƙarfin yi ranar Arfa ɗin suna yi. Ko kuma mutumin da yake tamattu'i wanda bai da wadata yin hadaya, to mustahabbi ne wannan azumin da aka ce fasiyamu sa'a ya ne fil haji. To hajjin nan ya yi su na fil hajjin nan ya yi su ranar bakwai da takwas da tara. Ranar jajibarin tarwiya da ranar tarwiya da ranar Arafa. To mustahabbi ne ya yi su a wannan ranar don ya dace da wannan falala. Sai ya sha ruwa ranar sallah tun da ranar sallah da washegari da washegarin washegari da washegari na uku da ba azumi. Su ayyamu aklin wa shurbi, ayyamu tashrik. To da haka babu laifi ko a Arafa mutum zai iya waɗannan azumin, wannan azumin ko da shi ma'aikacin aikin haji. Amma ma'aikacin aikin haji an so ya ƙi, saboda wannan shi ne aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wasu malamai suka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zaɓi aiki wani lokaci ya bar mai falala ya ƙi mafi falalan, ya yi mafi ƙarancin falala saboda tausayawa al'ummar shi. Shi sa ka ga shi ya ce afdalu siyami inda Allahi siyamu Dawud. Amma ko bai yin shi, bai yin shi, saboda kada in yayi ya zama garin koyi da shi mutane su takura. To shi laqad za'a kuma rasulullahi anfusu kuma azizun alaihi ma anatum. Saboda haka shi sa nabi ya sha wato madara ko ruwa ko ranar Arafa da aka sa aka kawo mishi dan yana mutane shi baya azumi. Amma wannan gurin akwai wanda sun dauki azumi, to ganin ya sha sai suka karya. Amma wasu daga cikin mutane sun ci gaba da yi. Saboda haka wanda ya samu kanshi da karfin zai yi, yana iya yi, babu laifi insha Allah. Duka hanyoyi ne na neman lada. Abinda ake so shine mutum ya kokari ya mori waɗannan kwanaki, ya ci gajiyarsu. Sai kuma ambaton Allah, ana son buɗaɗɗen ambaton Allah. Sahabbai, sahabbai ɗan Umar da sahabbai ɗan Mas'ud sun kasance sukan yawo a gari ma su dinga bin kasuwa da unguwanni, suna yin kabarbari don mutane su ji su yi. Wannan kabara da ake cewa kullu fi ayyamin ma'lumatin, to ana fara shi ne tun daga ranar 1 ga wata har zuwa ƙarshen kwanakin zaman Mina. Saboda haka ana so mutane su yawaita ambaton Allah. To wani abu da na ga shi bai cikin al'adar mu ana, amma za ka ga su kanshi suna yi, shine yin darussa na addini, kamar yadda ake tafsiri da azumi. Saboda shi zama a majalisin ilimiya da gaskiya ne samun lada, kamar yadda ake na azumi a yi tafsiri mukarrar da gaskiya. To in kwanakin nan goma suka babu laifi a yi wata daura musamman akan wani tadabburi na Alkur'ani ko wani ɗan ƙaramin littafi da shafi aikin haji ko ya shafi wannan ibadojin ko layya ko wani abu da zai amfani mutane a wata ƴar daura haka na kwana uku, huɗu, biyar ko duka kwanakin. Kamar yadda ake azumi, za ga wasu ƙasashe suna yin wannan, suna amfani da shi a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan alkhairi da ake so a kasafa su. Ana so ya zama intensive ayyuka. To amma gaskiya za ga wannan al'ada ba ta zo mana ba. To da haka babu laifi idan an raya ta domin duk hanyoyin da samun lada, mutum ya tafi ziyara ta makabarta, ziyara ta ƴan uwa, asibiti, taimakon marayu, dangi wanda ka daɗe baka gansu ba, gaggaisa da sauransu, ayyuka dai duka na alkhairi. Ya zama cewa mutum ya ci moriyarsu, saboda watakila baka sani ba, ya zama rayuwarka ba za ta sake maimaituwa ko ta yi tsayin da za ka sake rasuwa waɗannan kwanaki masu albarka ba. Kana cika kure da gonsu lutu wani zaraba ta ko.
Allah ya saka da alkhairi. Ai kusan duk tambayoyin ma da muka karɓa a game da su ne lallai, duk da malam ya ba da amsan wasu daga ciki, alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi. Tambaya ta farko da za mu fara da ita a wannan shiri namu, mai tambayan take cewa ita ce aka biyo ta azumi na Ramadan da ya gabata, shin tana iya amfani da waɗannan kwanaki ta rama wannan azumin?
Na'am, mutumin da ake bin shi azumin watan Ramadan zai amfani da wannan kwanakin ya rama. Yayi azumi da niyyar ramuwa kuma da niyyar ya dace da wata falala ta musamman cikin waɗannan kwanakin. Kuma ya cikin ayyukan da ake so ya kai ayyuka na farilla kamar salloli da aka ce. Kuma wannan yana nuna hatta mata su yi ƙoƙari su dinga tsaye da sallolin su a daidai lokaci. Musamman wannan kwanakin da suna sallah a gida. A san lokaci mata ba su kai sallah akan lokaci ba, su suna ganin kamar ba ruwansu da kiran sallah sai san da suka samu
sarari.
Ya kamata su dinga yi da zaran an kira salloli na tashi ai sallah. Wallahu a'lam.
Me tambaya shigen nata din nan ita kuma ta ce to tana iya yin azumin amma da niyyar tana ramuwa kuma tana yin na kwanakin zulhijja.
To wannan na ga wani saloni na dabara ku su ne karatu da yake tabbata double
major.
Wannan ni ban san hujja akan haka ba.
Na'am.
Ya zata yi kawai ta yi ramuwar ta ko zata dace da falalar cewa ta yi ramuwar a wasu kwanaki masu falala.
Sai mai tambaya ta gaba ya ce to shi ne aka bashi wani timetable na cewa zai iya sauke karatun Alkur'ani a bisa wannan tsarin. Shin yi wannan shi ma zai kirkiro wani abu ko?
Su dabaru na samun lada irin wannan tunda an riga an ce ga hanyoyin samun lada. Babu laifi mutum ya ɗauka wa kanshi wani tsari cewa bari na karanta izu shida kullum misali. Daga kwana goma za ka sauka. Ko bari na karanta izu uku da safe, izu uku da yamma. Ko izu biyu da safe, izu biyu da rana, izu biyu da yamma. Abin da zai zama matsala kawai idan aka lazimta mutane cewa dole sai kowa ya bi wannan salaf. Wannan ya zama kirkira. Wallahu a'lam.
Allah ya saka da alheri. Mai tambaya ta gaba yake cewa shi kuma ya samu kansa ne a halin yana son ya yi wasu ibadoji cikin dare amma kuma yana ji kamar yadda malam ma ya ishara cewa yinin ne suka fi falala. Yanzu zai fifita yin ibadojin da yini ne ko cikin dare.
To cewa yinin ya fi falala bai nufin daren bai da alaka da yinin ta wajen ayyuka. Kamar yadda ramadan ai ana yin wasu ibadojin da wunin kuma ai wasu da daren. Hasali ma wanda ake da wunin yafi shine azumin shi farilla
dare.
Azumi ga gashi farilla ne amma da rana
yake kuma dine
kuma aka ce daren ya fi falala.
Allahu
akbar. Sai wannan ma kai da rana kai da dare. Sahabbai da magabata sun kasance suna tsananta ibadoji a waɗannan kwanakin dare da rana. Mutum zai yi azumi yayi karatun Alƙur'ani da dare kuma ya tashi ya salla ya zauna ya istighfari ya addu'a ya hailala ya salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka suna yi. Ba sa rarrabewa cewa wai rana ne ko wuni
kawai. Allah ya saka da alheri. Wannan kuma yace ya riga fita malam to yaya matsayin shi kuma mutumin da zai yi aikin sabo a cikin kwanakin.
Na'am, wanda ya yi aikin sabo a cikin wannan kwanaki subhanallah to ya dauka kashi daukaka. Domin kamar da ake ninninka ladar daki haka kuma ake ninninka zunubai. Kamar da muka sani game da Makka, idan ka je Makka kai sallah zaka samu ƙarin lada ɗaruruwan dubbai kan wanda ya sallah a wani waje. Haka wanda ya je Makka ba wai aikin asha ba kawai ya yi nufin ma asha. Zuciyar shi ta raya mai cewa bari na yi kaza. Waman yurid fihi bi ilhadin bi bulmi muziku min azabin alim. Wanda ma zuciyarsa ta masa iradar bariya yi wani karkata ko zalunci bari ya fasikanci ko fajirci ko riya afwan ko kafirci na ko shirka to wannan za a ne azaba mai girma. Don haka ba daidai bane mutum ya yi wani zunubi dama a kowane lokaci amma a wani lokacin ya fi muni. Don haka sai a kiyaye kwarai da gaske a guji zunubai manyansu da ƙananansu na bayyane da kuma na ɓoye. Allah gafarta ma.
To masu kallonmu da sauraronmu za mu tafi hutu na rabin lokaci sai a dakace mu. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أن وما سوك اللهم دعا سورة رمو أدي إندكو كي أفعاد الدنيا ونعمكو غي سوائر انتع الدين المسلمين تي السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدفاك دعوة واتكم وانا شيرنا منفتوا دعا دعا الحديث عند وانا موكو شيرنا ينا منا بيان نينا مسمى نما دعوت أنه قوانكي نزل هجة دعوكما فللن دعا قوانكين كي دسود سورة بياني. Mun ji malam yayi mana jawabai masu matukar muhimmanci kuma mun fara amsa tambayoyi yanzu kai tsaye za mu ci gaba daga tambayoyi insha Allah wanda masu sauraron mu da kallon mu suka aiko. Akramakallahu mai tambaya ta gaba yana cewa yaji ana cewa ba a aski ko yanke farce a cikin kwanakin nan, to amma kuma yana jin wasu malamai na cewa an shafe doka, shine yake sa mishi bayani gamsashe.
To alhamdulillah, wannan mas'ala ce wacce take sabani akan tarayya ne a gun malamai, kuma wanda yake karatu a cikin mutawalat na littafai na hadisi da sharhohin su da manyan littafan fiqh ya san cewa akwai mas'ala. A takaice zamu iya cewa akwai kaman mazhabi guda uku game da wannan mas'ala. Mazhabi na farko shine mazhabin malaman da suke cewa halas ne ka ci gaba da yin askin ka in kana da bukata, ka ci gaba da yanke farcin kan kana da bukata, ko askin mara ko na kai a cikin waɗannan kwanaki na goma ko da kana da nufin yin layya. Hujjar su shine hadisin Aisha radiyallahu anha wanda ke cikin Bukhari da Muslim da take cewa ita take gyara igiyoyin da za a yi wa da wato dabbobin hadayen manzon sallallahu alaihi wasallam alama, sannan kuma ya aika da su zuwa hadaya, kuma baya fasa duk wani abu da ya halasta gare shi har a yanka su. Wannan shine mazhabin Abu Hanifa Umar ibn Sabit rahmatullahi alaihi da shi da manyan dalibansa su Abu Yusuf al-Qadi da Imam Muhammad ibn Hasan al-Shaybani, kuma an rawaito irin ta ma daga Imam Malik a cikin ɗaya daga cikin zantukan Malikiya. Imam Abu Hanifa yana ƙarawa da cewa kaga ai a wannan kwanakin baya haramta ga manzon sallallahu alaihi wasallama ya tara da iyalinsa, bai haramta gare shi ya saka sutura dinkaggiya, abinda kuma ya haramta ga wanda ya je aikin hajji. To da ka inda waɗancan ba su haramta gare shi ba, an ba da aula waɗannan kada su haramta gare shi. Asan mazhabul qiyas
ne da gaske.
To mazhabi na biyu shine mazhabin Imam Shafi'i, shine shahara da wannan mazhabin cewa makruhi ne. Makruhi ne yanke farce, makruhi ne aski da sauransu. Ya kafa hujja da mashahuran hadisin na Ummu Salama wanda ke cikin Sahih Muslim, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Zulhijja ta shiga kuma ɗayan ku yana da nufin yin layya, to kai ya sake yanka farcinsa ko ya aski gashin kansa har sai an yanka dabban layyarsa. Wannan hadisi akwai malamai da suka yi ƙoƙarin su shaƙi wayansa cewa yana da wata illa ko wani abu, duk da ya cikin su Muslim ba su ji kwarjinin Sahih Muslim ba, amma magana ta adalci ta ilimi wannan magana su ba su da ƙarfi. Hadisi ne sahihi duk da safanin da aka yi akan wasu mas'aloli da suka shafi isnadinsa. Imam Shafi'i ya dauki wannan mazhabin, da haka za ka ga al-Imam Nawawi a cikin Majmu' Sharh Muhadhab yana cewa mazhabinmu mu shi ne cewa an karhanta karahatu tanzihin. Wato su Shafi'iyya sun fahimci wannan umarnin a matsayin karaha ne, sai suka gwama shi da cewa tunda gashi a can manzon sallallahu alaihi wasallam bai daina yin abubuwan da aka ce ya saba yi ba, to ta yiwu ko da ya yi to saboda ba haramci ne na gaba ɗaya ba. Sai suka ce to su agun su karaha ne na tanzih. Mazhabi na uku shi ne mazhabin al-Imamu Rabi'a malamin Imam Malik da kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Isaac ibn Rawiya da kuma wato al-Imam Tahawi a ɗaya daga cikin maganganun sa guda biyu da kuma Ibn Hazm a cikin Muhalla da kuma nan kurkusa bayan Ibn Hazm ko kuma kafin Ibn Hazm kenan zan ce Ibn Qudama, afwan, bayan Ibn Hazm Ibn Qudama da kuma Ibn Qayyim ya karkata zuwa ga wannan zancen a cikin Zadul Ma'ad da kuma Al-Majlis Da'ima ta fatawa da Sheikh Al-Allama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen, Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su. Waɗannan malaman gaba ɗayan su ya cincirundu akan riko da zahirin hadisin Ummu Salama cewa haramun, suka ce saboda zahirin abinda hani kirnawa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abu to haramci ne, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salama ta ce yace kar ai, suka yi riko da wannan zahiri suka ce haramun ne, sannan suka ba da amsa akan waɗancan maganganun. Kamar yadda suka bayar shine cewa nan yanzu Ummu Salama tana ruwaito mana abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ne, umarnin cewa kada ayi kaza. To alqawlu suka ce muqaddamun ala al-fi'l, wancan Aisha ta ba da labarin aikin da ta gani, nan kuma Ummu Salama ta faɗi umarni, to umarnin nan bai daukan tawili in ya yi aiki da ke tawili, aikin sa na daukan tawili a ce watakila san da ya aika din ba a riga an shiga gomon ba, watakila ya bambanta tsakanin aiki ne zuwa hadaya da kuma layya, domin layya abin da ke ba ta ciwon shi kuma abin da mai fadi da dai ihtimalin da ke bujiro ma wancan magana haka shi ba nassi bane akan halasci a taujihi ne na abinda Aisha ta fahimta akan shi ko wannan nassi ne riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya hana saboda wannan malami suka sake bada amsa akan cewa kuma hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa mana haita kuma anhu fanta duk abinda na hana ku ku bari to kaga yanda ya rage muna iya cewa wannan mazhabin tabbas mazhabin masu hanawa yafi karfi fiye da mazhabin masu halastawa sai ya rage a bangaren hanawan to wani hani karaha ko tahrim to a irin wannan yanayi musulmi da ke son fita daga bu'ura ta sabanin malamai don su wannan harka ce ta malamai kaje ka da zaka suna ta kawo magangaru suna ta kawowa harka su ce to ka suka fita daga bu'ura ta wannan sabanin shine kawai ne annabi yace a bari yace a bari ko to kai ka bari ka bari kawai ba ruwanka ka ku ina lafiya haramun ne makruhi ne kariya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi to wani abu da ya kamata mu ƙara an shi bai dace wani malami da sunan malanta ya dinga iskilima karatun sunna ba ko kaje yana cewa wannan ai kazanta ne ko wannan ai rashin tsafta ne idan ya tabbata umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne bai dace malami ya haka ba tunda kuma ai muqaddara da gaskiyar rashin tsafta ne to ai ana yin wannan rashin tsaftan aikin haji ke tunda kuma can ba wanda yake inkari za a kwana 5 zuwa 6 kuma wanda zai taba aikin haji ya san sai ka dinga da mutane suna wari ma saboda cincirin da dan adam da kuma wannan zafin ranar kuma wataƙila tun daga ranar 7 ga wata wanda bai aski daga 7 ga wata bai sake samun halin aski ko sanya turare ko wanka 8 9 10 11 12 wannan kwanaki 5 din ana ta al-hajju wa fajj kowa da wannan ihramin to zaka ji mutane suna ma hamani to me yasa wannan baka kira shi ma da suna kazantawa to haka addini ne kuma ana yi ne don girmama sha'air na Allah wato ko da mutum ya dauki mazhabin malikiya da ake cewa da mazhabin hanafiya to ka dauka kai kafi gamsuwa da shi ne saka dauke shi ba dan ka wulakanta dai mazhabin ba tare da cewa ka ji kaukabar malaman da ke goyen bayan wannan mazhabin cincirin da malamai ne wanda kowannen su dakke ne ya zaman kansa kamar yadda wancan su ma malamai ne manya kowanne malami ne kuma dukkanin su kokarin su fahimtar da mutane addini almuhimmi dai guje ma wannan abin shi yafi fiye da kace bari ka kutsa ko kuma ka dinga sakin baki to wannan zai zama maka wata matsala tsakaninka da ubangijinka ubangiji Allah ya ce mana gaba daya wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi ina ganin mai tambaya ya ji karin bayani game da wannan tambaya tasa ina ganin wanda zamu iya shigarwa a nan shine shin wannan kamar yadda wasu ke cewa haka dabban ma da ra'ayanka cewa ba a san gashin dabban ya zuba da sauransu ko ko shi ma
to ita dabba ba a ce hadisin bai shafe ta ba tunda ba ga ita ba lai rata ba amma dai tabbas zubar da gashin dabba da zaka lai asara ce gare ka haka wannan wanki da yake mara ba lai ba mota bane a bar shi da gashin shi cikakke ya fi lada a bar shi da wannan kurakuran da suka dukule ka bar shi yau ba san ne sunan su wannan sai an kira su da Musa da sune ma wuta sune da za su ne yake ce wannan duk lalan gashin da yake magayawa a jikin rago kare da kafoyin yadda ta yawa annakiya wata kila za a ce ku almuhimmi dai babu wani maslaha ta addini a cikin wanke rago kuma ba na ji akwai maslaha ta tsafta ma domin an wanke shi a ran da aka yanka ne sake yin datti a kwance din nan jini zai bi jikinsa da sauransu dai su babu wani maslaha da za ta a ce sai an masa wanka wallahu a'lam shi da hala wajen masu siyarwa akwai wani maslaha ta
wata gila ba zuwan ta kan hala
halalin sun gashi kar zai fi zada ka gonna a gun masai da rago da
rawa daga su
wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi a masu kallon mu da sauraron mu aka ce laifin dadi karewa lokacin namu ya kawo jiki zamu shirin namu insha Allah sai in Allah ya kai mu turmi na gaba a madadin hukumar gidan talabijin na Albani TV kai ma da shan Allah da waɗanda suka taya mu kawo muku wannan shiri kamar yadda kuke kallo kai tsaye sai malami da ya amsa mana waɗannan tambayoyi Dr. Kabir Abubakar Amin Hasgar ni Muhammad Abdul Qadir Shisu Abu Uwaisa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah
kashin yamma
Sai Abdulrahman madadinka taso gaya na a sama ai. Ina ji ana ta magana.
Muryar ku
din. Wallahi. Aha kan bi ta bijiya.
Ayar ga mai
ta. Ai fa mutu ba.
Allah
Allah. Wai gashi daga sama wajen lugun na an sa din. Dari haka.
Dan din da 20 gurin
din. Gurin shi.
Mutarin nan fa Allah maka wannan ilimin mana. Mu kai ka fi ka dauka. Ana ma da. Wai gunan yana nan kuma rikin zo yana kai ta aiki maji. Saboda sarki. Wai ka ji asibiti yana.
Ina.
Saboda sarki ba. Mace sarki ne Amir ko? Amir al-Hajji.
To, muna wannan shekara.
Ka san da babu Amir al-Hajji ai. Dan dan Bahari.
Sarki.
Zan dawo da shi.
Bahari, Bahari mai gaskiya.
Bahari mai gaskiya.
Eh, abu Bahari mai gaskiya.
Dan mala albani shi gaskiyan gurguzu. Ai mala albani Allah ya
tabbata.
Mala albani shi a kalma.
Allah ya kalma. Da albani yanzu ne.
Shi na garin nan wani ya ce wai wai shi na so zama irin mala albani. Har mala
yana
yana. Oh, ni ya.